بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وبركة من السايك كسنشوا أولا في لنا ومي البركة دمك تتونا دكو أكن جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم در أيوسا دشيد إيالانسا wanda wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabishin mai albarka na Africa TV lamba 3 hinwana muna tattaunawa ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a gidansa da shi da iyalinsa muka ce gidan annabi gida ne wanda yake na tawadu'u gida ne na kankan da kai Allah ya jarabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi kuma jarabar ubangiji ya kuma yi hakuri da abin da Allah ya masa kamar yadda muka faɗa riwaya ta tabbata annabi ya karbo rancen abinci kafin ya bar duniya daga wajen wani bayahude wanda ya bada jinginar ainihin wato sulken sa kayan yakin sa ga wannan bayahude din sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sai daga baya aka biya ya dauko wannan abinci ne dan ya ciyar da iyalin sa shi zai iya yiwa Allah ya jarrabe ki ya ke baiwa Allah dake da mai gidanku Allah zai iya jarrabanku da talauci Allah zai iya jarrabanku da yunwa ashe lokacin da gida ya zama to babu wadataccen abinci to ba dalili ne na a kashe aure ba kamar yadda da yawa yanzu daga cikin matan mu za a zauna da kai ne saboda wadatar da kake da ita idan baka da wadata baka da aure idan kana da wadata kana da aure ba daidai bane iyayen mu mata mu gina rayuwarmu akan me na samu a gidan miji me na tara ku daina yadda da wannan tunani da ake ziga ku cewa wai duk wacce ta yi aure ta yi kokari ta samu mai ta tattara a gidan mijinta aure ya zama kasuwanci aure ya zama gurin tara jari aure ya zama wurin hada dukiya da arziki to wanda yake duba dangane da rayuwar manzon Allah a cikin gidansa da iyalansa da aka ce ya rasu ana bin sa bashin abinci a gidan shi to kaga bai kamata mutum ya yi wannan tunani na tara duniya a cikin gidan mijinsa ba idan Allah ya kawo arziki alhamdulillah ai wa Allah godiya idan ma bai kawo din ba a gode masa a nemi ya bayar amma bai kamata ya zamanto talauci ko rashi shine zai sa a kashe mutum aure saboda bai da wadata abin da zai ci ba wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan zamantakewa da shi da iyalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin dakuna na ƙasa cikin hakuri cikin tsananin zafi in lokacin sanyi ne cikin tsananin sanyi yana da hadimi mai masa hidima tare da matansa a cikin wannan gida haka suka yi hakuri suka ci gaba da zama da shi sallallahu alaihi wasallam a cikin tawadu'u da kankan da kai kuma duk da haka manzon Allah shine ya zama mai bada umarni mai kuma hanawa gidansa kasancewan gidansa ba gida ne na fantamawa da yalwata da walawa ba amma bai dauke masa iko da mulki na gidansa na bada umarni a gidansa ba abinda nake nufi anan rashin wadatar da annabi yake fama da ita a gidansa sallallahu alaihi wasallama bata sa idan ya bada umarni matansa su ki dauka ba kamar yadda a yau a wannan zamani ko wata ne yayi nisa a gidanka baka dauki albashi ba in ka fara bada umarni in dai talauci ya sauka a gidanka to ba lalle bane abi umarnin wallahi matarka da kake aurenta idan baka da kudi ta tabbatar ba wani abu bane a hannunka ba lalle bane ka bada umarnin ta bi sai kaga ana ta maka wulakanci ka ce ayi aki ayi ko ba a ce ba za a yi a fito fili a ce ba za a yi ba za a yi haka din ba amma dai ba za a aikata ba ƴaƴanka su kisi maka da'a saboda baka da abun hannu me ya jawo mana wannan jahilci da rashin sanin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayu da shi da iyalinsa akwai yaron da yake fada yana hancini yana fadin maganganu marasa kyau akan mahaifinsa cewa dan me yasa zai takura mun me yasa zai damu me yake iya mun baya iya biya mun kudin makaranta ni ba wani abu yake bani ba kawai sai yazo ya ta mun fada yana zagi na yana min kaza ni ba zan yadda da wannan ba subhanallahi alazim wa mahaifinsa yake gayawa nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mu lokacin da ashe yanzu gidanka za a yi maka zanga zanga saboda baka da kuɗi a gidanka za a maka zanga zanga a gidanka za a ce ba za a bi umarninka ba saboda baka mallaki abun duniya ba so ya kamata ku sani cewa manzo Allah duk da halin da yake ciki na rashi a gidansa din nan fa huwal amiru wa huwan nahi shine mai bada umarni kuma shine mai hanawa kuma duk gida na mutunci duk gida na kima rashin talaucin mai gida baya sa in ya bada umarni a kiyabi to amma dabi'ar mu haka muke ko ɗaya ne a cikin gida zaka ga wanda yake da hali ko da shine karami to shine mai bada umarni shine mai hanawa mahaifin kansa baya iya bada umarni a gidan uwar ita kanta ba ta iya bada umarni a gidan saboda dan su shine mai hali sai abin da ya ga dama yayi ya a gidan idan za a aurar sai wannan karamin sai shi in ya bayar in suka bayar zai iya warwarewa tunda shi yake da kuɗi a hannunsa jama'a bai kamata mu lalata gidajen mu mu mai da su sun muna rayuwa a cikin wannan tsari na rashin girmamawa ba wannan ba daidai bane kuskure ne Allah gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da haka ya samu daraja da manzila rafi'a a gurin iyalinsa da kuma sahabbansa gaba daya an tambayina na Aisha aka ce ma kana ya'malu sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi ya ke Aisha wai shin manzon Allah kam me yake yi ne a gidansa mutane suna mamaki a to an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da daraja yana da sharafa yana da daukaka yana da matsayi mutum ne mai kima a wajen Allah mutum ne mai kima a duniya gaba daya amma a gidansa ya yake Allahu akbar wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske mai saurara yana so ya ji me annabi yake a gidansa ana Aisha take cewa kana basharan min albashar ai manzon Allah mutum ne cikin mutane kaga wannan ma yana da tabbatar mana cewa manzon Allah dai mutum ne kamar yadda wasu suke cewa ba mutum bane ba to in kace manzon Allah ba mutum bane ba to mala'ika ne kace mala'ika ne shi ka rage masa daraja to aljani ne in kace aljani ne ka dade rage mai daraja dan babu wata halitta da ta fadan adam kima a duniya Allah bai wannan halittan ba shi yasa Allah ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila haqiqa mun karrama bani adam Allah ya ce mun fifita dan adam shine wanda yake sama da dukkan wata halitta gaba daya so duk wanda yace manzo Allah ba mutum bane to ya rage mai daraja kace shi mutum din ne shine ka ba shi daraja da kima kamar yadda Allah ya ambace shi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sai ce subhanallazi asra bi abdihi bawansa a can kuma cikin furqan sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira ala abdihi sai ya kira shi bismil abd an gane ku kuma ko ta hiya mutun yazo yin sallah kullum ba ce yake abduhu wa rasuluhu ba lalle manzon Allah bawan Allah ne kuma a manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa tace kana basharan min albashar yufli thawbahu wa yahlibu shatahu wa yaqdumu nafsuhu Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dinki kayansa da hannunsa yake dinkin hannu ba su da keken dinki a wancan lokaci idan rigarsa ta yage da hannunsa yake dinkewa sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana bin kayansa yana bi yana cire kwari ko yana cire dukkan abin da zai iya cutar da mutum a jikin rigarsa da kansa ya dauki rigarsa yana bi yana gyagyarawa saboda tsabar tawadu rigarsa takan yi faci ya dinke ta yi mata faci ya sa ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yakan je ya samu akuya ko tinkiya ya tatsi nono da hannunsa. Nana Aisha take cewa kuma yana yi wa kansa da kansa hidima. Da kansa yake yi wa kansa hidima. Akwai abubuwan da dayawa wa kansa yake yi wa. Ba wai ba za a yi masa ba amma saboda tawadu'un sa da kankan da kansa sallallahu alaihi wasallama yana yin irin wannan. Ba irin ka bane bawan Allah. Da yau baka iya komai cokali ba ma iya daukowa a gidajen mu cokali mutum ya dauko cokali cibi na cin abinci wallahi yana zaune gashi gashi nan sai ya kwalla kiran mata sai ce zo ki dauko mun kaza sai ta zo sai ce dai komi komu wannan shikenan aikin kenan ruwa mutum baya iya zubawa kanshi a ban daki ruwan wanke hannu yace abinci baya iya yi saboda mun samu mata alhamdulillah Allah ya hore su suke mana komai to amma mu yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane idan mutun ya ce mata su sai masa aiki tai masa hidima a fahince ni amma muna bayani akan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake rayuwa a gidan shi kenan anan gurin yanzu sakon shine ƴan uwana ya kamata mu lura da wani abu kamar haka yana da kyau mutum a gidansa ya zamanto yana yin ayyuka ba dan komai ba dan ya rage wa kansa jiji da kai ko isa sannan kuma haka din zai kara masa matsayi a wajen iyalin shi akwai ƴan kananan abubuwa da mutum zai iya yi wa kansa ba sai ya sa mace ta yi masa ba kuma lokacin ma yazo ya taya matar in tana yi wani abu ne mai kyau amma yadda an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam har tankade yana taya matansa tankade gyaran abinci yanka wani abu aikin kitchen mu'amala ta gida haka na Aisha ta ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shimfida inda zai kwanta kuna makamancin wannan to amma abubuwan da muke aikata wani lokacin kaga mutun yana da takabburanci a gidansa sosai abun bai kamata ba kuma wannan zai nuna mana wato kamar muna nisantar koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abubuwa da ya kamata mu aikata na yau da gobe iyali za su ji dadi kwarai da gaske a ce suna aikata wani aiki ka zo ka taya su kun yi musharaka da darajarka da matsayinka da kimarka ka zo tsakar gidanka ka dauko maka kujera a kafe maka ita wani aiki da suke ka taya su a gyaran shinkafa ne a tsince wake ne a share wani wuri ne a goge wani abu ne a hura wuta ne a sauke ruwan zafi ne a wanke kwanuka ne a ayyuka dai ga sunan dai al'amalul manzilayya ayyuka na gida akwai abun sha'awa mata suna sha'awan wannan kwarai da gaske a ganka a matsayin ka na mai gida ka zauna ana yi da kai kamar misalin irin lokacin sallar layya a mutum ya zauna a gidansa ayi aikin naman nan tare da shi wannan yana da kyau har ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da kansa ake yin aikin naman nan da shi duk matsayi fa jama'a duk kima duk daukaka wallahi ba mu kai Annabi ba sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi akramul bashari nabiyul huda war rahmati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda yafi shi Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan al'amura da yake gudanarwa na rayuwa ashe yana da kyau mu kula yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske mu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan mu'amaloli da kuma dukkan ayyuka da muke aikatawa yau da gobe ya zamanto Annabi din sallallahu alaihi wasallama shine abun koyin mu a cikin dukkan abubuwan da muke aikatawa shine zai tabbatar mana da fadan Allah madaukakin sarki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira hakika kikkiawan koyi ya kasance tare da ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya da kuma ranar karshe saboda yanayi zamu je hutun rabin lokaci insha Allah sai mun sake dawowa Jama'a barkamu da sake kasancewa akan wannan gaba da muke magana akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine babban abun buga misali a gidansa tare da iyalinsa. Yana zaune a cikin gida wanda yake ya an asasa wannan gida ala tawadu akan tawadu'i da kankan da kai. Sannan kuma babban jarin wannan gida shine wato imani da bin Allah madaukakin sarki da biyayya gare shi sau da kafa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin aiki a gidansa kamar yadda Nana Aisha take ba mu labari kuma yayi wannan ne dan ya nuna mana tawadu'u a tsakanin ma'aurata wannan abun so ne kwarai kuma abun kauna ne kwarai da gaske wannan yakan sa mace ta kara kaunar mutum ta so shi a gidan shi, ta kaunace shi ba dan komai ba, saboda yana taimaka mata a cikin ayyuka. Idan muka lura, matan mu da yawa suna wato cikin irhaki kwarai da gaske, an kai su bango, an kai su matuka wajen ayyuka a gidaje. Wata zaka ga bata da yar aiki, bata da mai mata aiki, ita za ta yi wanki, ita za ta yi guga, kuma ta wanke nata, ta wanke har da na mai gidan, ta na wanke na ƴaƴan kuma. Watakila inda mahaifiyar mai gidan ma duk ta hada, duk ita take yi, ta yi niƙa, ta yi surfe, ta dora abinci da safe kafin kowa ya tashi, ita ta tashi, ta zo ta yi da rana, ta zo ta yi da daddare, ta zo ta yi da yamma, ta yi kaza, ta yi kaza, dukkan waɗannan abubuwan gabaki ɗaya za ku ga ita kadai take yi a matsayinta na mai na matar aure. Kaga ba laifi dan mai gida ya zo ya agaza mata, ya taimaka mata. Hakikanin gaskiya matan mu suna da buƙatar a agaza musu, a yalwata musu, a faranta musu dangane da ayyuka da suke yi a cikin gidajensu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana taimakawa matansa. Duk kuma matsayi, duk wani ɗaukaka da daraja, to kam ai ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kana unmuzaj littawadu sallallahu alaihi wa sallama, unmuzaj li adam al-kibri sallallahu alaihi wasallama wa takliful ghairi. Annabi baya dorawa wani wahala abin da yafi karfin sa. Shi yasa yace idan kuka dorawa yaron gidanku wani abu na nauyi ko na aiki, ba zai iya ba, to ku taimaka masa, ku kuma agaza masa sallallahu alaihi wasallama. Mutum ne wanda yake ya sifantu da kyakkyawan dabi'a, sifa ta kwarai da wato sifofi na kwarai duk sun tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallama. Ga halin da yake ciki na rayuwa da talauci, kamar yadda muka yi bayani, riwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidansa akan yi wata biyu ba a dora wuta ba, wata biyu ba a dora tukunya ba. Aka tambayina na Aisha, aka ce ya Aisha, a wannan gida naku na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai wata biyu ba a dora ba, me kuke ci? Sai ta ce illal aswadaini at-tamr wal ma, da dibino da ruwa shi suke haƙura su rayu da shi, shahareni kamilaini, watanni guda biyu a cike, a ciribino a sharuwa, a ciribino a sharuwa. Wataƙila idan kai ne a wannan zamanin ba sa'a kai ba, sai mutum ya ridda. Wani in ya shiga talauci gaba ɗaya ya tsallake babin Ubangiji bayayinsa. Allah kiyaye mu. So ashe yana da kyau mu san yadda annabi yake rayuwa a gidansa, dan zai taimaka mana kwarai-kwarai da gaske. Ai wata biyu ba a hura wuta ba, ai wata biyu, saboda ana cikin fari, ana cikin talauci, ana cikin rashi. Amma abun buga misalin ana ya ku ƴan uwana shine matan yanda suka yi haƙuri. Muna faɗin wannan ne dan matan mu su zamanto masu haƙuri da rashi dangane da mazajensu. Sun yi haƙuri, sun daure, sun jure. Babu wata mace da ta yi wa annabi zanga-zanga saboda an yi wata biyu ba a ɗora ruwa ba, ba a ɗora tukunya ba. Ba wata wadda ta ce dole ita gaskiya sai an kawo mata taci. In an samu alhamdulillah, idan ba samu ba kuma sai a yi haƙuri, a yi tawakkali, a dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala a kan abinda iya ɗan abin da ya bayar. To ashe mun yi koyi, in mun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan wani babi, to ya kamata mu yi koyi da shi a kan zamantakewarsa da iyalinsa a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Bashir, Allah ya ƙara masa yarda, yana ba da labari, yana ambatan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace laqad ra'aytu nabiyakum sallallahu alaihi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnahu. Shi wallahi naga annabin ku wani lokacin da wallahi baya samun lalataccen dabino, ad-daqal at-tamrur radi, dabino mara kyau, mataccen dabino ma manzon Allah wallahi baya samu da zai ci ya cika cikin sa. Ma'ana dabino mara kyau din ma da kadan ake samun sa, bai da yawa, dan kadan ake maleji. Haka kuma yake haƙuri sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda riwaya ta tabbata daga Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana amfani da abubuwa a gidansa na tawadu'u, na kankan da kai, dan ya nuna mana cewa mu gina gidajenmu akan tawadu'u, mu gina gidajenmu akan kankan da kai, mu gina gidajenmu akan haƙuri, mu gina gidajenmu akan rashin buri na duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama daga kwanan da yake cin abinci an fahimci cewa yana cikin talauci, yana cikin wani hali na kakanikai. Kwanan annabi ne sallallahu alaihi wasallama aka ko kace kaskon da yake cin abinci kamar yadda riwaya ta zo daga Thabit Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaskon da yake cin abinci an same shi an diddinke shi an yi masa faci da karfi irin yadda ake sa kaman sarka haka a daddaure shi maganin tsatsagewa aka sa masa karfi aka kewaye shi sallallahu alaihi wasallama shi Thabit yake cewa wannan shine hada qadahu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kwanan da annabi sallallahu alaihi wasallama akwashin da annabi yake cin abinci akwashi ban sani ba watakila yara yanzu ko yaya na yanzu wadanda ba su dade ba sosai ba su san ma akwashi ba dan yawanci ba a fi amfani da shi ba kwano na itace da ake zuba abinci a cikin kwanan itace manzon Allah yake cin abinci ba a cikin na zinari ba a cikin na azurfa ba a cikin na lu'lu'i ba akwashi itace ake sassakewa yayi amfani da shi ya ci abinci sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka ruwaito yana shan a tsimi a ciki yana shan ruwa a ciki sallallahu alaihi wa sallama hannono ma yana sha a ciki sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba dan saboda iya abinda Allah ya bashi kenan iya hakurin da yake kenan so wana da kiyaye ku yan uwana mu yi hakuri da abinda Allah ya hore mana idan Allah ya baka fanima alhamdulillah amma bai baka ba dai fanima alhamdulillah kuma mutun zaka iya fahimta in rayuwar da yake yana cin wadata ko baya cin wadata daga gidansa da kuma abin da yake mu'amala yake zaune da shi yau da gobe wai wani an tura shi yaje yana lissafi census na a gane iya yawan wato talakawa a wani gari sai yazo yana hira da wani yana tattaunawa da shi wai yana tambayan sa wai a wata nawa kake samu yana rubutawa abinci yanzu kana da buhun shinkafa a gidanka nawa yana rubutawa yanzu kana da kaza nawa yace mai babu kana da kaza kana da mota yace babu keke fa babu mashin fa babu rigunan ka nawa yace babu yayi ta lissafa masa yace kaga ka daina bata wa kanka lokaci yace idan kana so ka gane ina cikin wadata ko ina cikin talauci kawai ka shiga gidan nan nawa ka duba na farko dai ga gidana ka ganshi nan gidan kasa ne can gurin ya rushe can gurin an sa zana can gurin an sa danga sannan shiga dakin kwanciya naka gani ba inda kokati ba ban da shi itace ne nake kwanciya akai da tabarma ta kaba ba inda halin da zan yi katifa ko ta bono ne ma sannan duba kitchen din mu kaje ka gani irin na birni ne babu sai tukwane na kasa shine a ciki sannan kuma duba ƴaƴan mu ka gani yadda suke rayuwa wancan bai da riga wancan bai da wando wancan bai da lafiya wancan bai da kaza duba rigar da suke jikina ta yayyage na mata faci anan a fashe duba iyalin mu suna zaune ba su da sutura wadatacciya duba kaza baka ga komai ba to wannan ko baka tambaye ni ba wannan kade zaka iya rubutawa ka je ka ce wani talakari to kuma wallahi haka abin da yake faruwa kenan akwai wanda wallahi yan uwana daga ganin su zaka gane cewa mabukaci ne daga yanayin rigar da yasa ka san bai da hali inda yana da hali ya ba zai saka wannan ba daga yanayin gidan da yake zaune ka san cewa bashi da iko dan da yana da iko da zai zauna sama da wannan gida daga yanayin watakila abun hawan da yake hawa da ka gani ka san cewa bai da hali dan da yana da hali da ya hau sama da wannan daga yanayin abincin da yake ci da iyalansa a gidansa dan da yana da hali da ya ci watakila sama da wannan ashe wadannan abubuwa idan ka hada su sune za su baka bayanin yaya mutum yake rayuwa yana cikin ni'ima ko baya cikin ni'ima yanayin sitirar da yake sawa yanayin hatta yanayin jikinsa ma zaka gani yana cikin talauci yanayin jikinsa ma zaka gani babu alamar ni'ima a tattare da shi abun hawansa wurin da yake zaune abincin da yake ci ƴaƴansa in a makaranta suke wani irin makaranta suke yi makaranta ce mai tsada ko makaranta ce mai arha ko na makamancin wannan so Allah ya kawo mu duniya ne zamu rayu a karkashin ibtila'i a karkashin wato jarraba so wajibi ne sai mu hakuri da jarrabawar da Allah ya dora mana zai yi wa Allah ya maka wadata ya rufa mu asiri amma ka sani cewa da yawa yawa akwai irin ka wadanda Allah ya musu wadatan ya karbe wadatar to shikenan sai mutun ya bar musulunci a ba zai bari ba to sauraron irin wannan abubuwan sune za su baka kwanciyar hankali na farko ka gane cewa Allah ya maka wato ni'imar da bai yi wa wani ba na biyu kuma Allah ya kiyaye ko da kuskuren rayuwa ko gocewar rayuwa za ta same ka dan abin da ake da shi din ya kauce to kana da imanin ka daram da gama cikin zuciyarka ba za ka rabu da imanin ka ba kuma za ka ci gaba da bin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gyara mana halin mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rayuwa tare da iyalinsa yayi mu'amala da su kamar haka dama abin da muke so mu tattauna a babin shine yaya manzon Allah ya rayu a gidansa tare da iyalinsa abu na farko cikin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da iyalinsa mu'amala ta tafiya da zuwa da dawowa. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiya baya dawowa iyalinsa cikin dare ba tare da ya ba su labari ba, kana la yatruku ahlahu turuqan, baya ainihin wato tunkaran iyalinsa ya fada kansu ba tare da ya ba su ainihin notice ya sanar da su ba. Anan abinda ake so a ce ya kuma gidanta, abinda zai taimaka mana mu samu zaman lafiya da mu da iyalinmu, ya tabbatar mana da auratayyarmu ba tare da an samu rashin jituwa ba tsakanin iyali. To abi annabi a cikin irin waɗannan babuka, haƙƙin matarka ne idan kai tafiya za ka dawo ka sanar da ita za ka dawo, musamman za ka dawo cikin dare. Shi yasa wata riwaya annabi yake cewa hatta tamtashita sha'isa wa tastahid al-mughiba, macen da take mai wargadajjen gashi, gashinta bai da kyau, idan mijinta ya sanar da ita zai dawo da daddare, za ta gyara kanta, ta gyara gashinta, ta tsaftace, saboda a shari'a mace tana yi wa mijinta kwalliya da gashin kanta, ta gyara shi, ta tsaftace shi, ta mutunta shi don ya zo ya gani ya ji daɗi. Tamtashita ash-sha'isa wa tastahid al-mughiba, sannan kuma wacce take tana da gashi gashi a jikinta a wurare, to za ta je ta yi aski ta gyara jikinta a dunkule. Ana so mai gida idan ya yi tafiya ya dawo kan iyalinsa ya tarar da su cikin ni'ima, cikin jin daɗi, kuma su yi masa kwalliya. A nan gurin za mu amfana da abubuwa kamar haka a cikin wannan hadisi. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya yi bayanin nan a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, da yake bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da iyalinsa idan ya yi tafiya. A nan abinda za mu amfana da shi shi ne ƴan'uwana kamar haka. Annabi yana mutunta iyalinsa, zamantakewansa da shi da aure, a zaman aure da shi da iyalinsa yana mutunta su, yana kimanta su, ta yanda ko tafiya yayi idan ya zo dawowa sai ya gaya musu. Ba kamar yadda kake yi ba, wataƙila kai ba kayan waya, kai ba za ka ce za ka dawo saboda ka fi ƙarfin haka, sai dai su ganka kawai haka. Wannan ba burgewa ba ne, kuma wannan ba ainihin girma ba ne, wannan kuma ba matsayi ba ne. Haƙƙin matarka ne ka yi mata waya, ko ka turo, ko ka yi wasiƙa, ko meye ma za ka yi dai ka sanar da ita, musamman za ka dawo da daddare. Wannan za mu fahimci wannan ƙa'ida kenan da annabi ya shimfiɗa mana na zamantakewan aure da iyalinmu. Abu na biyu, wannan ya nuna mana ashe maza suna da haƙƙi akan matansu idan sun yi tafiya su kyautata jikinsu. Kada ki bari mai gidanki ya dawo ya tarar da ke a wargaje, a watse, a kacancane, kamar yadda da yawa daga cikin mata wallahi musta'an Allah dai rufa asiri suke irin waɗannan ɗabi'u. Allah gyara mana halinmu. So saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai zama na gaba. Allah ya ba mu dacewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.